Iyayen ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau din da suka kasance a hannun 'yan bindiga tun bayan sace su a ranar 22 ga watan Satumbar shekarar 2023 da ta gabata dai sun sake mika kokensu ga gwamnatin jihar Zamfara da na tarayya ne a yau Litinin ta bakin wata kungiya mai suna Voice of Arewa inda suka buƙaci gwamnati ta dube su da idan rahama a saki 'ya'yansu cikin ƙoshin lafiya. Muryar Amurka ta sami zantawa da ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban da ke tsari a daji wajen 'yan bindigar inda ya ce lallai 'yan ta'addan ba kuɗi suke nema a wajensu ba.
Sunana Hafizu Jamu Fankiya, ni ne baban Ruqayya Hafizu Jamu, ɗaya daga cikin yaran da ke hannun waɗannan 'yan ta'adda. Kuma a zama da muka yi da ɗan peaceful demonstration da mataimakin gwamna da aka zauna da shi ne aka naɗa ni na jagoranci iyayen yara. Sai kwarai an kira wasu daga cikin iyaye guda uku daga cikin sun yi magana da iyayensu. Gida dai ba su kira ba duk tsawon waɗannan watannin kusan kwana 70 da wani abu a lokaci. Amma dai sai suka riƙa kira suna gaya musu cewa wadda suka kira sai su ce to ku gaya wa gwamnati ta zo ta saka mana 'yan uwa mu sakin. Wadda aka yi hira da ita za ta ce mana nan lafiya lau amma ga wa gwamnati ta zo ta saki 'yan uwanmu mu ma mu saki ku. To saboda haka wannan gaskiya a takaice shi ne babban muhimmin maganar da muka ji daga gare su cewa sun kama yaranmu ba wajen kuɗi ba ne da kuɗi suke bukata already. Ga tunan sun yi maganar kuɗi amma an kama mutanensu su suke a yi swafin wasu 'yan uwa sannan su saki yaranmu.
Muhammad Salis shi ne sakataren yaɗa labaran ƙungiyar Muryar Arewa wato Voice of Arewa wanda ke ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu fafutukar ganin an sako ɗaliban jami'ar gwamnati na Gusau kuma akan matakin gaba da za su ɗauka ya ce.
To a takaice hanyoyin da muka bi hanyoyi ne na kafafen sada zumunta da kuma midiya waɗanda muke da alaƙa da su. To iyayen nan kullum suna cike da koke kuma suna cikin alhimi. Mu a matsayinmu na ƙungiya to muna ganin abu mafi a'ala a samu waɗanda suke da alhaki da harkar tsaro na ƙasa a yi wa shi ne ba wa shugaban ƙasa shawara haka tsaro da kuma militan tsaro wato badar kenan. So wannan shi ne ƙudurinmu na ganin cewa mun kai ga gabatar da iyayen sun yi masa koki kan yanayin da suke ciki. Duba da yaran nan sun kwana sama da 100 a hannun waɗannan mutanen.
Da muka tuntuɓi gwamnatin jihar Zamfara, gwamna Dauda Lawal Dare ya ce gwamnatinsa tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya na yin duk mai yiwuwa wajen ganin an sako ɗaliban.
To Halima alhamdulillah kamar yadda kika sani wannan abu ne wanda ya damu kowa ba iyaye kaɗai ba har ni kaina a matsayina na gwamnan wannan jiha abin ya dame ni kwarai da gaske. Abin da zan yi faɗa nan shi ne cewa ni kaina da kuma gwamnatin tarayya muna nan muna duk abin da za mu yi muga cewa an fitar da yaran nan lafiya insha Allah. Zan ƙara amfani da wannan dama in ba su haƙuri kuma in tabbatar masu ba mun manta da su ba ne. Muna nan muna bakin ƙoƙarin ko kwana biyu da suka wuce na yi magana da manya-manya daga ofishin NSA akan kokarin da ake za a tabbatar da cewa an kubutar da wannan yara ko insha Allah za mu yi nasara. Fata na shine su ci gaba da addu'a da Allah ya fito da su lafiya insha Allah kuma hakan zai faru.
Masana tsaro dai na ƙara jaddada muhimmancin gwamnatoci a dukkan matakai su fitar da dabarun kula da dazukan da suka zama maboya ga gungun mutanen a matsayin mafita ga matsalar tsaro. Halima Abdulrauf, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.